أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, kamar yadda muka saba addu'a a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan wutatu Abuja, da tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai, ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai, sannan kuma ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin ahlul Qur'an wa khassatuhu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka da Qur'ani. Allah ta'ala ya yi albarka da zuriyarmu da Qur'ani. Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarmu da karanta Qur'ani da fassara shi daidai da aiki da Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala, muna ƙara kaskantar da kai da roƙonsa da sunayensa masu daraja na Al-Hayyu Al-Qayyum ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani ke zama hujja gare su, ba hujja a kansu ba gobe kiyama. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na takwas a wannan wata na Ramadana, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci, Allah ya ji shanyayenmu da malamanmu. Gabanin karatu akwai takardu a nan masu sai da kasan a wanda suka ce a sanar da mu akwai tafsiri da suka kawo wannan na wani shekara ke nan. Tun daga 2008 zuwa 17 banda bana ke nan na shekara tara da suka wuce a memory card tafsiran da na gabatar 2008 zuwa tara zuwa goma zuwa 12 13 14 15 16 da 17 da kuma wasu tambayoyi da aka ware irin tambayoyin da muke amsawa a nan sun ware tambayoyi guda 1260 da amsoshinsu. Yawa, to wanda ke da bukata dai ya samu a wurinsu, Allah ta'ala ya taimake mu. Aramar jini na muka tsaya jiya mun tsaya daidai kan aya ta 131 da 132, ba mu kwana a jini sosai ba, amma dai mun kwana bayan gari na ga don ayan da da alaka da ta gaba da ita. Gabanin wannan ba dai sai mu duba tambayoyin ku da suka tawaka. Wannan ya ce assalamu alaikum akramakallah, ya ce ina son ka don Allah, to a haɓaka lafin da ni a haɓar dalila. Allah da kake so na don shi ina roƙon ya so ka. Ya ce malam musulmi ne ya rasu yana azumin watan Ramadanan nan, shin akwai falala a cikin rasuwarsa a Ramadana da azumi ko babu? Bin hakika rasuwa da azumi a bakin musulmi yana da falala. A ce mutum yana azumi na Ramadana ko na nafila kowane gina azumi da sunan biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya rasu yana yin sa'iya da falala. Akwai hadisi na Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hadisi na 22,235 wanda Sheikh Arnaud cikin tahqiqin sa da Ahmad Shakir Allah ya rahmatu rahama sun tabbatar da hadisi ne wanda yake mai kyau. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa man sama ibtisaa wajhi Allah fa qutima lahu biha dakhala al-janna. Manzon Allah tsira da abin da tabbata gare shi yace duk wanda ya azumi yana neman yardar Allah, azumin nan yana yin sa don Allah ne, sai yayi sa'a aka cika masa rasuwarsa da wannan azumi da yake yi to zai shiga aljanna. To kaga kenan, ashe rasuwa da azumi ba ma na farilla ba ko na nafila ne, mutum ya rasu yana yin sa yana da falala mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan akwai hadisi riwaya na Imam al-Bazzar rahimahullah hadisi a juz'i na farko hadisi 436 da manzo Allah yake cewa man qutima lahu bisiyam dakhala al-janna, duk wanda aka cika masa da azumi to zai shiga aljanna. Wanda aka cika masa da ma'ana wanda ajalinsa ya zo shi ya same shi da azumi zai shiga aljanna. Akwai Imam al-Manawi rahimahullah yake cewa ko da ko mutum yayi buɗe baki a Ramadan dan ya zama ka kai wani azumi kana tanadin tashi da wani sai ka rasa yake falalan tashi ga shi, dan sigan hadisi din ba ma yake sai kana cikin azumin ba, a cikin wannan azumin ka ajiye wani daga ajiyewa kake tanadin kuma gobe za a tashi da wani, yace to ko da a wannan tsakani ne Allah subhanahu wa ta'ala ya danci rayuwar mutum zai iya shiga aljanna. Kar mu manta da hadisi riwaya na Imam Muslim rahmatullahi alayhi hadisi na 2126 wanda yake sanannen hadisi ne wanda manzon Allah tsira da abin da tabbata gare shi ke cewa yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi, dukkan wani bawa Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi shi gobe kiyama akan abin da yake. Idan mutum ya tashi yana wani aiki da alkhairi ya rasu to gobe kiyama akan aikin da ke tada shi. Ga hadisin Bukhari na sahabin da ya rasu a filin Arafa yana labbaika Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, sahabbai sun suna masa rufe shi, annabi ya ce ba sai sun wanke shi ba, wala tukaffinuhu, ba sai kun sa masa likafani ba, an zo sawa a rami za a rufe fuskar sa, manzo Allah ya ce a kar ku yi karatun rufewa, me dalili, fa innahu yub'athu yawmal qiyamah mulabbiyan, zai tashi gobe kiyama yana mai tarbiya. Wannan wayar a ba da kyautar da ai mun yi agreement da ku a karatun Shama'il, duk wanda ya bar waya a kunne sai ya kara sai ai kyautar sa, wannan shine ittifaki da aka yi kuma al-muslimu wa ala shuruti, duk wanda ya bar mana waya a kunne muna dagawa to sai a ba da kyautar sa sadaka fi sabilillah. Annabi ya ce ubashshi haka fa innahu yub'athu yawmal qiyamah muladdiyan, tunda ya rasu yana tarbiya to zai tashi a filin kiyama yana labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Annabi ya ce ku bashi saboda haka zai tashi yana yi. To kaga a ce mu tashi a filin kiyama yana cikin ibada ga Allah ko yana azumi an tashi shi a cikin wannan tsanin, ai alama ne ya cewa insha Allahu ta'ala an dace. A kula da wannan abu da ya tabbata a sunna mutuwa da azumi na farilla ko na lafiya da Ramadan ko wulunsa iya cikin husnul khatima, alamomin kyakkyawan ƙarshe, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gaiwa da ni da ku da ƙarshe mai kyau, saboda musulunci ya damu da ƙarshen mu fiye da farkon mu, an fi damuwa da yayi mutum ya fita a duniya da yasa duk ƙoƙarin da mutum zai ƙarshen sa ya fi tsada da muhimmanci, kada mu yi wasa da wannan ƙarshe da Allah ta'ala ya taimake mu. Wannan yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam. Yace Allah ya kara wa shan imani da kariya amin da sauran ƴan uwa musulmai gaba daya. In an muka addu'a ne ba ina sadaukar da ita gare ku kuma Allah ya amsa muku duka. To abin da aka roƙa mu ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma duka Allah ya ba ku. Yace shin wajibi ne na amsa sallamar mai sallama daga cibi idan yana magana, ko kuma idan na karanta sallama a lissafi shin wajibi ne na amsa? Wannan matsala asalinta matsala ce ta lafiya, malamai sun kara wa juna ilimi a kanta amma duka sun tafi a kansu, an tasallama a littafi ko a jarida ko a talabijin ko a rediyo ko wal ahwat shine wanda yafi dacewa amma sai suka saba akan wajibi ne ko ba wajibi ba dan al asl na an tasallama wajibi ne in amma sallama ka amsa kamar suratul nisaa wa idza qiyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana min awruha kuma haqqul muslimi ala al muslimi sittun daga ci akwai raddu salam mai da amsa sallama so da wannan sai bangaren farko suka ce ko ba wajibi bane amsawa shi yafi amma wani bangare na su sun tafi akan wajibi ne Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala sun majmu'ul fatawa ta sa fatawa bin Baz yake na tana shafi na 396 ya bada amsa idan aka yi sallama wa musulmi yana kallon talabijin ko yana karanta jarida ko kuma yana karanta wani littafi sai karanta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan har wannan sakon shi kada yake karantawa a lokacin yace to amsawa wajibi ne a karanta amma idan an yi wa mutane da yawa ne yace to anan amsawa fardhu kifaya ne misali a yanzu ana kana kunna radio sai ka duniya sai assalamu alaikum sai ka kaddara radio kana kila mutum 1000 ke to dama amsa sallama idan dai ya amsa ya wadata sauran sai ce to idan an samu wanda ya amsa to farz kifaya ne ko baka amsa ba ka dare to amma fa a farz kifaya din ko ba a samu wani wanda ya ba to kuma duka ko zo masu ne kamar yanzu kai gawa makamarta farz kifaya ne dan uwan mu musulmi ya da sai aka masa sallah za a je mu 500 ne sai goma suka ce suna da ku 490 sai suka ce to da su wake ce mu amma idan dukkan mu babu wanda kuma yake gawa makamarta mun zama duka masu ne ne to ashe sai wasu sun yi ne suke dauke zargi a kan wasu to sai ce amma ko ba ka da tabbacin in kai ba kai ba wani yayi ko bai yi ba to abinda zai kubutar da kai shine ka kaddara kai kadai kake jin sallaman nan sai ka yi da doka huta idan muka duba cikin al-muntaka da Sheikh Saleh Fawzanul Fawzan Sheikh Saleh ibn Abdullah ibn Fawzanul Fawzan mun san sunan sa ko babban malamin tauhidi ne da aqida yana cikin manyan malaman da suka kaure yanzu a duniya da ransu iya da littafi mai suna al-muntaka na fatawoyin sa juz'i na 8 shafi na 83 yana cewa amsa sallama a fahimtar sa ko a jarida ka karanta ko a wasiƙa ka karanta ko a rediyo aka yi ko a talabijin aka yace wajibi ne shi bai ba kawo sauki ba in dai ka ji sallamar ko a ina ne an yi assalamu alaikum sai ka amsa yace wannan shi ne abin da ke zama wajibi akan musulmi saboda me dalili hukuncin mai da sallama wajibi to za ka yi ce ko a rediyo ka ji amsa an yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu me za ka yi sai ka amsa Sheikh Muhammad bin Salih al-Husaini al-Muhaydi al-Tamimi rahmatullahi alayhi a cikin majmu'ul fatawa na juz'i na 28 shafi 229 shi ya bambance yace idan sallama da aka maka mubashir ne wato live ne to amsa ta wajibi ne misali ana labarai ne live kana ganin live ake ko rediyo live ake irin phone in din nan sai aka yi sallaman ka da ne ce wajibi ne amsa sallama live ta zama wajibi saboda kada ka dauka ko wani ya amsa kuma a rasa mai amsawa sai ce idan recorded abu ne kawai a kasar aka yi recorded ba live ba ne to tana zama asali sallaman ne a lokacin da aka yi ta farko wani ya amsa amma yanzu recording da aka yi ba sallama ba ne to wanda ya tambaye sai ya ce amma duk da haka sai a amsa ne shi ya fi dacewa ko a bala ko recorded one din ne an yi recording ne kullum ka ji ka amsa ne sai wanda ya mata tambaya sai ya ce amma malam wannan iya nufin wajibi ne ko kuma a'awa ne yace ya fi zama a'awa ya fi ba ka peace of mind da ka fi kuta shine duk inda ka ji sallamar ko da littafi ne ka karanta sau 10 ran da zaki mamaye ta an karanta sallamar sai ka amsa in kai kadai ne ba sai ka bayyana amsawa ba amma amsa sallama muhimmi ne a ra'ayi halin abinda wannan ke karantar da mu mun sallama ko a radio ko a television ko a jarida muka karanta ko a littafi ne ko a wani abu in dai an ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh abin da ke dacewa da sunna ni da kai shine mu ce wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh in a radio ne kuma ka ji a wurin sai ka kai wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh in kai ka ne in kai murmushi ya da kada sai ka zama matsala dan mun ce da ban ihsani shine me kai murmushi wajen amsawa kai kai shine ihsani to a ka'ida idan kuma kai ihsanin kai kai ne zai ne dauka da motsan gari ne to la yuhalli ne amsa wanda suka ce kai sai wajibi ne don sa ka dauki dukka sun yi tarayya akan amsa wa shi yafi dacewa shi yafi falala kuma shi yafi kubutar da mutum daga zargi gaba ga Allah to kula da wannan shine abin da ya tsaya shine mu amsa wallahu ta'ala ala ina ga sai mu daka ta nan arama saboda lokaci mun tsaya ji a kan aya ta 131 yau za mu tsaya a kan aya ta 132 insha Allah ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
جزاكم الله خيرا. ووصى يا وصية لإيسى إبراهيم بنيه زوى كأنسى ويعقوب شما يعقوب يا ولن وصية يا بني يا فؤانا إن الله للي الله إن الله اصطفى لكم الدين الله يا زابر مكون الدين يا جبادر مكون الدين شما فلا تموتن كذا قمت إلا وأنتم مسلمون فاتكنا مسلمون. Wannan shi ake ce wasiyya wa wasa biha yayi wasiyya da ita wayi wasiyyar Ibrahim annabi Ibrahim kagan ka dauki wasa ya zama shine fi'ili mazi biha damirin ha na farko shine maf'ulun bihi din al-awwal sannan Ibrahim shine fa'ili din wanda ya zama me ya zama fa'ili ya zama mu'akhkhar ala ijal al-maf'ul al-awwal baniji kuma ya zama maf'ul al-thani. Don haka annabi Ibrahim ya yi wasiyya zuwa ga ‘ya’yansa da cewa ya ku ‘ya’yana wa Ya’qub haka annabi Ya’qub jikan annabi Ibrahim shi ma ya yi wannan wasiyya din. Wannan wasiyya shi ne ya ku ‘ya’yana kada ku mutu face kuna musulmi. Kalmar wasa kamar yadda Imam Hafs yake karanta yadda Arama ya kawo, Imam Warshi yake karanta Arama wa ausa a wata kira'a ko wa wasa ko wa ausa duka ya tabbata a Qur'ani ana iya karantawa. Wani lokaci za mu ji Arama yana canja karatu ya yi ko da kan an anza ko abin da ya kamata wannan duka sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radiyallahu anhu wata ran ya zo yana sallah a bayan wani sahabi sai yana karanta wasu ayoyi cikin suratul Furqan yadda yake sanya wasalin da yake karanta yace ba yadda Nabi manzon sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni ba. Yace fata sabbartu saboda zuciya ta sai da Umar yace ba dai wai nayi niyyar hakuri bane amma saboda ana sallah kuma liman ne yace sai na tila sakaina ne hakuri yace ana idan da sallah fa na bakku da abu yace sai na chakamo rigar sa haka kadan shi sayyidina Umar yana yin sallallahu alaihi wasallam ba mutane kada ba hatta shi dan Iblis da jin tsoron sa idan salaka Umar fajjan salaka shaytanu fajjan haka idan sayyidina Umar zai biyo layin ruse to ke dan zai gangara canyan yayi gudu baya na haka mutanen yan ya su yi hakuri
to sayyidna Umar aka yi to yace sai na cafa moshi sai da ce masa ina ka koyi wannan karatu sai ce annabi ya koya mun yace a ni ba haka yake ba kuma ni ma ya koya mun fasir Qur'an kuma kai yadda kike ba haka ne ba yace sai mu da wajen manzon Allah fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna sai suka tashi wajen fayyan halitta suna zuwa sayyidna Umar da rigar riga sai ta take jin mana sayyidna ke aka ce to menene ba biyo ce ga abun da yi Allah ya mana limanci duk ina ta karanta wasu abubuwa ba yadda na ji ka koya mana ba sai annabi ya ce to karanta kai liman sai kira qira'atsa ya kura adaka yana kammala mu Allah ya ce kazalika unzila yadda kai nan aka ta saukar da Qur'ani sai Umar ya ce a yadda to kai ma Umar ne naka sayyidina Umar shi ma ya kira qira'atsa suratul Furqan annabi ya ce kazalika unzila yadda kai ma kai hakan ya sauka sai ce annal qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min wannan qur'ani an saukar da shi akan manya-manyan qira'o'i guda bakwai ne kowanne ka dauka kai yayi ai mu da mun ma warshi muke a Najeriya daga mu duk karatun da muke a sangaya na Allah ai warshi ne ai hafsin ma daga baya ta zo da sai kuma ta kwata warshin an warshin ba an kai sai a ji wani tsafan karatu ne wannan yake da mana daman kana kana ne har mun ka dauki hafsu qira'a ce warshi kuma fa riwaya ne dan imamu warshi da qalun isa bulmi na daliban imamu na ɗaya ne su malamin su guda ɗaya ne in ka dauki warshi da qalun malamin su ɗaya ne sai ga wasu in kana karanta za a ce wa wasa wani bai ce wa ausa duka ya tabbata manzo Allah ya karanta qur'ani na haka kaman yasalunaka an al-khamr wal maisir kul fihi ma ithmun kabirun wata qira'a sai ce kul fihi ma ithmun kathirun wa manafi'u lin-nas kowallazi arsala riyaha bushiran wata kira sai ce mushiran duka ya tabbata manzo Allah ya karanta qur'ani da haka sari'u ila magfiratin wata kira'a wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ko kuma mai yartadda minkum an dinihi ko mai yartadda minkum an dinihi duka wannan sun tabbata manzo Allah ya karanta ko yayi wannan fitta ko yayi wannan kowanne ka dauka yayi kuma kowanne in ka dauka kana bayani sai daga in ka zo ni tafsirin akwai ƙarin ilimi daga wata qira'a zuwa wata qira'a sai ka zaka ce wannan karatu ahalul madina wannan ahalul kufa kowanne ahalul musamman ahalul iraq su ma suna da qira'o'i mashhurai kamar Nafi malamin imam warshu ne da kuma imam Kano duka sun yi karatu a gaban sa misali za ka ga warshu an zo za a ce maliki yawmiddin a fatiha har su zai ce maliki yawmiddin idan wasu yanzu zai ce ghairil maghdubi alaihimu wala dhallin ya ja madda biyu silatu mimul jama'a yana iya yi rukuwa a kai tukunne ya wuce in ka dauki irin madubadir ya hafsu ya zo zai kawai harka biyu innal ladina amanu wasu zai zo ya ja ta da tsawo sosai kuma imamu wasu yana imana misali akwai takaddu da aka rubuta a kai ga mashhurin littafi na Imam Shatibi rahmatullahi alayhi bada'atu bi bismillahi fi nazmi awwala tabaraka rahmanur rahiman wa mawqila to duka ya karanta da qira'o'i dai bayan dai yayi suka tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka yi sifa kaza yayi zaka yi ka koma sifa kaza yayi zaka yi za karatun da aran ma yake nake zuwa samu yana yi na daga cikin qira'o'i da suka tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga yana khalqan an zai zo kan al'anna sai dan rike numfashin sa wata irtaqta latifa fi sunnah sai a wuce to duka manzo Allah sai ya karanta da qur'ani a haka da je sa an kaji wani yayi kada ka jahilta goge mali an goge ne wajen iya karatu in mutum ya goge za ka ga yayi fuskoki da yawa wani zai dauki duk aya ɗaya kowace qira'a sai an karanta da ita insha Allah ta'ala wannan muke yana da muhimmanci ko malamai suna fadaitar da a rika yi don in ba a yi sai qira'o'in ma su mutu rashin yi sai sa su mutu musamman yanzu da muke cikin kasala duk inda kai wani abu ba hafsu ba sai ya zama bakon abu tare da shekara 30 hafsu ma ba kowa ce a wurin mu dan na tuna lokacin da muka fara jin hafsu a rayuwar mu shine Ali Abi muka yi taba ma ke wannan kuma wani abu ne kuma muna yara amma muna inkari me za a zo kana kar Qur'ani a haka sai daga baya kuma ta zo ta kwace warshin gaba daya to yanzu warshin ma kana yadda sai ta zama wata sabuwa ne a wurin mutane to da sa rayi sunna ya karantar da mu dukkan wani abin da manzon Allah ya yi in ana neman a manta shi to ku yi ta tono shi tonoshin ibada ne shine man sanna sunna hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah duk wanda ya raya sunna mai kyau iya da ladanta da ladan wanda ya koyi da ita har gobe kiyama to zaka za a ce wa wasa biha ibrahimu banihi ko kuma wa ausa biha ibrahimu banihi ko wa ausa biha ibrahimu hatta ana takhfifin sajid ibrahimu banihi wa yaqub annabi ibrahim yayi wasiya kalbar wasiya shine ka bada wani sako mutumi wanda rike shi yana kufutar da mutum daga halaka sake shi kuma yana halakar da mutum to wannan shi ake cewa wasiya ya zo a qur'ani wurare da dama min babin misal da Allah yake cewa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah yusikum allahu fi auladikum lizakari mithlu hadhihi al-hunthayni ko kuma tusuna biha audain duka wannan kalma ce ta wasiya wasiya shine wani sako mai tsada da rike shi tsira ne duniya da lahira sake shi halaka ne kisa manzo Allah ko a hadisi ga yace usikum bi taqwallahi azza wa jalla wasabi wasaa wa in ta'ammara alaykum zuwa karshen hadisin irban bin sadiya riwaya da tirmidhi da abu dawud rahmatullahi alayhi ba duka wannan kina masa ma'anan wasiya wani sako ne in ka rike kafira wanda ya sake ya shiga uku to anan wurin annabi ibrahim ke wasiya shine wa wasa biha ibrahim ai ibrahim yayi wasiya shine fa'ili din shine mai isar da sakon ga wabani ga ƴaƴansa asali banina ne amma tun da yazo a wajen maf'ulin bihi to sai aka tafiyar da me da nunun sai zama banihi yayi wasiya ga ƴaƴansa da kuma izafa saboda haɗuwarsa da izafa saboda ki ya zo maimakon banina ya haɗu da zamiri ya zama mudafun ga mudafun ilaihi to kaga bani maf'ulun bihi ne wa huwa mudafun ki mudafun ilaihi to haka annabi ibrahim ya yi wasiya wa ƴaƴansa wa yaqub haka annabi yaqub shi ma ya yi wasiya da me biha da ita sai ka komo kanta wa wasa ibrahim wa yaqub banihi biha da ita menene ita fassara kuma ma duka suna koma zuwa ga abu ɗaya ne fassaran farko da abinda annabi ibrahim ya wasiya shine da Allah yace masa kafin munajiya aslim ka miƙa wuya ka musulunta sai yace aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya na musulunta zuwa ga mahaliccinta da kai to da ya miƙa kai ga Allah sai yayi wasiya wa ƴaƴansa kuma ku miƙa kai zuwa ga Allah fassara na biyu shine yana koma kan wa mai yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa haka wa wasa bil milla ibrahimu banihi wa yaqub annabi ibrahim yayi wasiya da wannan milla ta san millata abikum ibrahim din wa ƴaƴansa haka annabi yaqub yayi wasiya cewa inna allaha astafa lakum ad-din allah ya zaba muku aljanna kagan ka dauki milla shine musulunci in kace aslamtu li rabbil alamin shi ma musulunci ne kisa na ce fassara biyu duka ma'anar su ɗaya ne don millata abikum ibrahim shine addinin musulunci aslamtu li rabbil alamin shine addinin musulunci to haka annabi ibrahim yayi wasiya wa ƴaƴansa haka annabi yaqub yayi wasiya wa ƴaƴansa bani ya asali abnai ne suna wasiya wa ƴaƴansu sai suka ce ya baniya ya ku ƴaƴana ai bi ma'ana ya abnai ya ku ƴaƴana wannan kalma ake da harafin nida wajen jan hankali yaro ya fahimci addini muhimmin abu ne karka rike wa yaro magana kana cewa kai yaro kai a'a ya kai ɗana ya ke ƴata ya ku ƴaƴana irin ɗa da ƴa da sunan ɗana ko ƴata ko ƴaƴana iya da tasiri matuƙa da gaske a zukatan yara yana da matuƙar tasiri a zukatan yara ka share ayin daga ce ya ku ƴaƴana ni mahaifinku ne ni mai ƙaunarku ne ba ni da abin da zan bar muku a rayuwa da ya wuce ku yi addinin musulunci ku mutu kuna musulunci sai kaga kalmar ta yi tsada a zuciyarsu daga kira yarinya ka ce mannira zo zauna ina miki wasiya mannira kai ma jodo ma ina maka wasiya ba za su fahimce ka sosai ba amma ka ce ya kai ɗana ka duba wasiyar Luqman idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim shekara yana da wahala in baka saba ba amma dan ka dage ka saba ko ki wato ce ki tare yara kike ya ku kaya na ni ma bai fiye ku ce ni na aiki ba zan sa ku abin da yake mai muni ba in kun ci gaban ni na fi kowa farin ciki in kun lalace ni zan fi kowa bace rai da jin kunya in kun gana muku wasiya da zuwa haddan qur'ani da zuwa makaranta ko da sanya hijabi ko da yin khamsu salawat ko da fita sallan tarawih ku sani ina kaunar ku nake son ku dan ni uwar ku ne ni mahaifinku ne ni babanku ne wannan tana da tasiri a zukatan yara daga kara kana cewa kai Abdullahi kai Garba kai Abubakar kai Musa kai ba za ka ko da kace kai ƴaƴa na ku saurare ni ya yace ya baniya kuma suka yi wasiya wa ƴaƴan wannan yake karantar da mu muhimmancin wasiya wasiya na daga cikin as-sunan al-mahjura fi hadhihi al-ayyam allati na'ishu fiha in ana irga sunnonin manzo Allah san da aka musu aka share su aka manta da su daga cikin akwai rubuta wasiya ko kuma yin wasiya a ka'idar musulunci rubuta wasiya muhimmin abu ne annabi kansa cikin hadisin bukhari ke cewa kada musulmi ya kuskure ya kwana dare ɗaya ko dare biyu yana da wata wasiyar da zai faɗi ya rubuta ta shi yasa a siffar magabata mutum na rasuwa abinda ake na farko sai a tambaya ina wasiyarsa a wasiyar mu ga ko akwai wanda yace mar sallah ko akwai makabartar da yace a kai shi ko akwai irin kabarin da yace a yi lahadi za a masa ko shakku ko akwai wanda yake so ya sallaci gawarsa ko akwai wanda yake so ya miƙa gawarsa duk su haɓe suna rubuta wasiya in ka rasu gari kaza to a mun kaza Sheikh Muhammad Nasir Albani rahimahullah yayi wasiya ne tsawai na rasuwa yace in yi wasu ko sanarwar rasuwarsa tana yi outside garin da yake kuma kar a gaya wa ɗansa da baya gari don kada ɗan ya ce a jira shi dalilin jiran a yi jinkirta kai gawa makabarta yana cikin wasiyar sai ya ce a masa kabari lahadi idan ya rasu yana cikin wasiyar sai ya ce wala da wala su za su wanke shi in suna nan idan kuma ɗayansu ne yake nan sauran ba su nan to ɗayan da ya saura ya nemi mataimaka duk wanda ya ayyana na amince su wanke ni wala kuma shi zai mini sallah makabarta kuma ya ce kar a kai ni sabuwar makabarta tsohuwa nake so wannan yana cikin wasiyar amma yau mutum sai rasu bai da wata wasiya a zo ana kame-kame a to galiman da wannan to galiman masallacin kaza galiman masallacin muhajirin galiman masallacin ustazai a rasawa zai yi sallah saboda babu wasiya a zo ƴaƴa su rasu da suna zama sai wani ce ina bin sa bashin miliyan uku ba abu ba mu gani ba bai gaya ba da ani wallahi ina bin sa sai abu ya koma kuma rikici saboda ba a rubuta wasiya ka rubuta wa kake bi bashi menene hujja wa yake bin sa bashi menene hujja idan ka rasu me za a yi da dukiyarka wani wasiya kai da ƴaƴanka in akwai ƙanana wa da ba kake so ku kula da su duk wani abubuwa muhimmai ne kuma mu rika objective wasiya daga lokaci zuwa lokaci in ka rubuta bayan lokaci ka ƙara canja wani abu in wani bashi kake ji aka biya sai ka je ka canja wurin ka ce wannan an biya rubuta wasiya addini ne shi yasa a ran ma ko da cikin suratul baqara aya ta 180 ai Allah ya mana magana akai kutiba alaikum ila
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
فدوب محل الشاهد حقا على المتقين. Wannan al'amarin wasiyya haƙƙi ne ga masu sagawa haƙƙi ne ga masu sagawa amma mutum nawa ke rubutawa a yanzu yusadiha audayn kaga duk maganar wasiyya ke ko gado aka zo rabawa abinda ake da farko za a ce wasiyya ina wasiyyarsa saboda yusadiha audayn kaga kenan ana kula da wasiyyar da mutum ya rubuta shi yasa manzo Allah ya tada mu ko da mutum zai rasu ya rubuta a wasiyyarsa ya ware wani bangare na dukiyarsa da za a masa wakafi da shi idan ya rasu misali ba a yi iyakan nawa ba amma kada wasiyar abin da za a sarrafa na maka wakafi ya wuce kashi ɗaya cikin hukun dukiyar da ka bari in zai zama ƙasa da haka shi ya fi dacewa saboda hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas wato Sa'ad ibn Malik bin Sinan as-sulus yace fa sulus kathir wanda Allah bai hana ba amma kuma sai ya jujjuya magana as-sulus ai yana da yawa in za ka ce kamar kashi da cikin hudun dukiyar ko kashi da cikin goma a ware a gina masallaci ko a gina makaranta ko gidan barayi ko a yi tayin bohol wannan wasiyar da kai na wani percentage wani adadi a cikin dukiyar ka ko miliyan kaza ka ayyana gabanin araba gado a maka wani aikin alkhairi shi zai taimake ka don in ba a yi sa ba sai a raba wa ƴaƴan wani baya tsara tunawa da iyayensa wani ɗan sai ya ci gadon ka naira miliyan 100 amma ba zai iya tura maka bohol ɗaya ba ba zai iya maka rijiya guda ɗaya ba, ba zai iya sayan kofin Qur'ani sai ya bayar sadaka ba, ko ba zai iya fansa ya bayar ba. To kaga menene rabon ka shi da kin kara so a ware wata rijiya gaban nan Araba, ka ce kana buƙatar a maka wani sadakafin jariya da za ka ci gaba da samun lada, amma kada wannan abin da za ka yi ya wuce kashi ɗaya cikin ukun dukkan dukiyar in an tara. In ma zai zama kasa da kashi ɗaya cikin hudu, ko kashi ɗaya cikin biyar, ko kashi ɗaya cikin shida, ko abin da kama da wannan shi da ce ba. To kaga dai annabawa suna wasiya wa ƴaƴansu, ana iya wasiya da baki, amma in za a yi wasiya da baki ba a yi wa ɗa, saboda ko kuma mai cin gado da maza da ce fala wasiyata li warisin, a hadisin Bukhari. Duk wanda kuma zai ci gadonka ba dama ka ba shi wasiya da baki misali. Saboda me? Saboda in zai ci gado kuma aka ba shi wasiya, wannan zai bude kofar wani mai cin gadon ya kirkiro ƙarya ya ce an yi wasiya an ce in ya rasu a ba shi kaza, ko ya haɗa baki da wani zan ce baba ya ce a baka kaza an baka kuma sai mu je mu raba. Yasa shari'a ba ta yarda wanda zai ci gado a masa wasiya ba dan shi akwai baya tare da shi. To tunda akwai baya sai a nemi wani wanda bai da alaka da cin gadon sai a ba da wasiyar gare shi. In kuma a rubuta ce sai a rubuta a yi silin dinta. In za a buɗe kowa san ga abin da aka buɗe da wane ya bari. Mafhum? Sayyid. Wasiyar da Annabi Ibrahim da Yaqub suka yi wa ƴaƴansu. Wane ne ƴaƴan Annabi Ibrahim? Na'am. Akwai Isma'il da Ishaq. So sannan da aka yi wannan wasiya sai Yaqub jikan Annabi Ibrahim shi ma sai ya gaji abin daga wurin kakansa. Shine shi ma sai wa ƴaƴansa. Ƴaƴan Yaqub kuma sune su Annabi Yusuf alaihi salam. Shine ana nufin kakan yayi sannan jikansa shi ma sai ya gada. Shine inna Allaha astafa lakum din, Allah ya zaba muku. Istafa shine zabe, Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Allah yana zaban wasu akan wasu. To inna Allaha astafa lakum din, ai li ajalikum, Allah ya zaba wani addini don ku. Wannan addini shine musulunci. Sai yace fala tamutunna illa wa antum muslimuna, kada ku kuskura ku rasu fati kuna musulmi. Ashe shi musulunci zaba Allah yayi, duk wanda kaga Allah yayi shi musulmi wallahi abin zaban sa Allah yayi. Shi yasa nake cewa mun samu musulunci a gulus da araha a cikin sauki a baki, babu wani wahala. Baban iyayenmu musulmai ne, kakanninmu musulmai ne, babu wanda ke ce yaushe ku suratul Fatiha. Mun tashi masallatan angonmu akwai masallatai, haka muke zuwa muke ga ake sallah muka koya, ba wanda ke tunanin da ya fara koyon rukuku ko sujada. Tun a ɗakin babar ka ba a bar ka ina waje ka koyi sujada, saboda tana yi kana gari. To sai zama ƙara hatta mana yawa, gudus din yayi yawa, sai muke yi wa addini rufa takainar kashi. Amma waɗanda suka san tsadan addini suka wahala, suna rike addini da gaske. Mu duba wahalar da Salman Ibn Khalid ya sha, sahabi ne, ya je ya yi bauta, an kama shi an sai da shi ya yi gidan yari, duk yawo yake ƙasa ƙasa iya neman musulunci, yana neman addinin gaskiya. Ya je Egypt, ya je Palestine, ya je Syria, ya je Lebanon, duk wannan ƙasashen ya je shi, har Allah ya kuro annabin ƙarshen zamani shi yana can yana neman addinin bai ma san ina yake ba. Ran da ya gane musuluncin ya san tsadansa da aka ce waye babanka, ya ce anabunul Islam, ni ɗan musulunci ne. Da wanda ake makirari Salman Ibn Islam, wato Salman al-Farisi ɗan addinin musulunci. Saboda ya san tsadan addinin da ya ce shi babansa addinin musulunci ne. Abin Islam la aban li siwa idza takharu bi qais aw tamim, yace idan kuna tafako da yaran ku wani yana jin shi ba haushi ne ba fulani ne, ne wani yana jin shi bere ne, a wani yana jin shi kanuni ne, wani yana jin shi ibra ne, wani yana jin shi inyamuri ne, kowa da shi balarabe ne, kowa da bature ne, ko ma wani yare ne. Ku je ku yi ta ji da yare ce ni ɗan addinin musulunci ne, saboda ni ba kowa ba addini ya mai da ni wani abu. Manzon Allah ya ce Salman al-Faris minna ahlul bait, daga bayan kai matakin da Annabi ce yanzu yana cikin mu ahlul bait. Saboda ya sha wahala ya samu addini sai ya san darajarsa, ba ka sai mai da addini shi ne babansa. Amma a yau addini mun same shi da bulus, har muna jin kunya mu bayyana mu musulmai ne, muna jin kunya a wani rumuci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muna jin kunya a wani rumuci lokacin sallah mu tashi mu yi sallah, muna jin kunya mu ce za mu yi tafsiri, muna jin kunya mu ce wai mu musulmai ne, sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jami'a kai kin ga ho da yuta addini ba mu da ni'imar da wallahi ka zai take a cikin musulunci. Allahu Akbar. zaka yace fala tamutunna kada ku mutu ayyana kada ku mutu jikokina kalmar tamutun fala tamutunna asali a larabci fala tamutunanna ne fala tamutunanna saboda la ya zo na farko lamun nahayi ne lamun nahayi na daura fi'ili muzari kuma tamutunanna ya shiga cikin me al-af'alul khamsa ana daure su bi hazfin nun sai a goge nun sai zama fala tamutunna akwai wawun hake a bayan tsabu sannan kuma saboda iltiqa'u sakinaini sai aka sake tafiyar da me wawun sai zama fala tamutunna to yadda aka kiyama asalin fala tamutunanna ne an tafiyar da nun ne saboda ainihin af'alul khamsa saboda la ya zo bayan kuma lamun na daure fi'ili din na biyu kuma saboda iltiqa'u sakinai sauri bi dun hadwani dai dole a tafiyar da dai kira guda daya fala ta mutun nan na kada ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimuna fa ke kuna musulmai kar ku kuskura ku rasu sai kuna cikin addinin musulunci wallahi kace wasiya fada annabi Ibrahim ke yiwa annabi Isma'il da annabi Yaqub shine kar ku rasu sai a musulunci don Allah ya yaushe ka taba ware lokaci ka kira ƴaƴanka kace a kira kowa da kowa suka taru kace na kira ku dan babban al'amari ne ko kuma kace a kira su akwai wani babban al'amari ya tashi kowa hankalin sai kade ka ajiye su kace kada kowa ya kuskure mutu sai yana musulunci mun taba yin wannan ka taba yi in ba kai ba annabi Ibrahim yayi in ba kai ba annabi Yaqub yayi fala ta mutun da sawa antum muslimuna shi yasa annabi Yusuf alaihi salam bai san tsadan musulunci duba fa daraja irin tasa al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim babba dan babba jikan babba jikan jikan babba mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja jikan jikan mai daraja ko kuma ka ce karimi dan karimi jikan karimi jikan jikan karimi annabi dan annabi jikan annabi kuma jikan jikan annabi yusuf dan yaqub yaqub dan ishaq dan ibrahim alayhi salam amma duk da wannan fadi ta shi addu'a roƙon Allah shine ya rufe da musulmi tsaran masamman aya
rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min tahwil al-ahadith fa'mir as-samawati wal-ardi anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah توفني مسلما وألحقني بالصالحين
مهل الشاهد النبي يوسف دول من درجة أن نفسك توفني مسلما الله أكشن إنا مسلمين أبونا وانا يكيبي إن كاسا مهما مسلم شيء شين الزاك في حقورا لدكوة نئمة دونية دان تريك الدين بذلك يقوم برمائزا الدين حتى وتنئمة دونية duk wata takadiyar duniya ka ta kusura ta gaba ne in aka goyi hadu ko kai makaranta ko addini dole ka rantsu daya a abu musulunci muke zama ko ofis ka za ko musulunci in an ce sai ka bar musulunci to ka hakura da kowane aiki a duniya wannan shine addini haka matasa suka yi da suka san darajar addini irin su Mus'ab bin Umair min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badal mutaqdina ya gane ba ka da abin da wallahi ba mu da ni'ima da kai musulunci duk wani abu ka ta miya ne ka ci da addini da kansa kai yake burgewa ko ni yake burgewa ko su yake burgewa amma hakikalin ni'ima ko roluwa shine da Allah ya zabe ka yi zabe ne mu ba kowa ba ya mana kyautar addinin nan ba mu da ni'imar da kai wannan da mu ka gane da wuri ya zama alkhairi gare ka da am kuntum
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون
أم كنتم شهداء شنقوا كرة على السنة إذ حضر يعقوب الموت ألوك تجد متوى تضوى النبي يعقوب إذ قال لبنيه لوك تجد إيه وكاهنسا ما تأبدون من بعدي ميزاك بوتا وأبايا لكونا يانا قالوا سكتين نأبد إلهك زام بوتا وأبن بوتنك وإله آبائك da abun bautan iyayensa iyayen na su ne Ibrahim annabi Ibrahim wa Isma'il da Isma'il wa Ishaq da Ishaq ilahan wahida abun bautan guda ɗaya ne shine Allah wa nahnu lahu muslimuna mu gare shi musulmai ne am kuntum shuhada dalilin saukar wannan aya kamar yadda Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa da Imam Mufassir shine cewa Yahudawa ke cewa manzo sallallahu ai annabi ya ku tun mai biba duniya ba faqad ausa ya qubbalihi bil yahudiyya shine annabi ya ku yayi wasiya wa ƴaƴansa da jikokinsa cewa kar mu kuskura mu bar addinin yahudanci me yasa zaka bar mana da wani addini yanzu kuma mu yahudanci muke yi sai suke ga annabi mu cewa mu fa wasiyar da aka bar mana kenan shine kar mu kuskura mu bar yahudanci sai Allah ya kare ta su da wannan ayati annabi ya ku bai faɗa haka ba wasiyar da yayi shine da kada zuwa tafi suna musulmai wannan hannu da kuma musulmi ne akan nan aka tsaya kuma a bautawa Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala kalmar abdin nan am a qa'ida malaman nahwu suka ce malaman al-irabi shine ma'anan ta shine ana kaddara ta a matsayin bal ma'a adat al-istifham shine in zaka fada sai ka ce bal akuntum shuhada id hadara yaqub al-maut bal zu kitamal da kuke yi shine ma'anan bal in kace zuke ta malla ya fi taba bahaushi zuke ta malla ne kar ya ce zuke ta malla ne shi haka aka ga ya kula da suke kalu balantan annabi da cewa ya aqubu ya ce kar su yadda su bari yudanci tare da cewa bayan rasul ya aqubu ba aka yi muku wasiya ba wasiya da ya ce wai kada ku yi wa Allah tarayya da wani abu Allah da yi amma sai suka canja suka ce ya ce kar a bari yudanci shine to sai ka ce bal akuntum shuhada zuke ta malla kuke amma ga tambaya kuntum shu kun kasance shuhada kuna halarce shine jam'i ne na shahidun shahida fadila shahidun fa'ilun shuhada jam'in shahidun ne shahidun shi ma jam'in sa shuhada ne to anan ba wai shahidai ba sai dai an kuntum shuhada shin kuna halarce dan jam'in shahidun ne wa shahida shahidun min ahliha to kalmar shahidun ne shin kuna halarce ne iz habara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zo yaqub ita a ka'ida mutuwa ba da kanta take zuwa ba mala'ika ke kawo ta bal ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum so da ka mala'ika ne sunan mala'ika ba yadda muke cewa azra'ilu ba asalin sunan sa me malakul maut shine tabbata a qur'ani da sunna azra'ilu a magana mafi inganci bai zo a cikin qur'ani ko sunna ba isra'iliyan ake tsammaki amma abin da ya tabbata a shari'a shine malakul maut mala'ikan mutuwa haka qur'ani ya kira shi haka hadisi ya kira shi hadisi mai tsawo na al-bara ibn azib thumma yanzil ilayhi malakul maut so if hadara yaqub al-maut ay if hadara malakul maut in lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ga wagayya mako don haka ya kana wurin shine maqulun bihi lokacin da mutuwa ta zo masa wannan yake kara tabbatar mana cewa hatta annabawa suna da mutuwa kisa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu sayyidina umar an zo an ce annabi ya rasu shi sai ga gara controlling kansa hankalin sa yake yana mama ta rasulullah kullu man qala inna muhammadan kadima ta adriba unuka annabi bai rasu ba duk wanda yace annabi ya rasu sai ra wuyar sa abdullah ibn abbas yace annabi ya rasu amma kowa yana tsoro sayyidina umar ya fito da takobi yace in ka fara dai buge ka to sayyidina abubakar gatti da karfi ga shekaru ga hangen nesa ga sanin ya kamata ga imani ya kai geji sai dauko musu aya cikin suratu ali imran ta 144 da Allah yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw inqalabta ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yakun lahu wa jazallahu shakirina sai dauko aya ya karanta Abdullah ibn Abbas ne da yake kamar ranar da aka da aya wani kila mana hatta annabawa suna rasuwa sai sa karshen dan adam shine rasuwa wal insu wal jinnu yamutun da mutun da aljani na rasuwa aljanu suna da ya kasance shekara 7000 2008 2009 2010 amma dole ne karshen tiki tiki dole sai an lokacin ko a dade sai an yi kuma duk yadda ake yi ga wai mahama qala laylu fala budda min ru'yat fajr wa mahama qalat al hayat fala budda min dukhul al qabr duk yadda dare ya tsawo gari sai ya waye haka duk yadda rayuwa sai tsawo sai an shiga kabarin nan tunda ba maka sai ai ta da shiga Allah ya sa mu ga imani idza qala li banihi lokacin da yake ga wa ayyansa ma ta abuduna min ba'di me za ku bauta wa baya nan zuwa shine annabi ya ku me za ku bauta maka kalu sai suka ce na abudu ilaha za mu bauta muwa allanka na abudu ilaha sai suka kira al ilah saboda shine abun bauta sannan wa ilaha abadika da allan iyayenka babun nan ga kenan sune ibrahim wa isma'ila wa isaafa amma kaga anan sai suka ce iyayen yaqub alhali ibrahim kakan yaqub ne da wannan ya zama aljaddu bi manzilati al-abu ko ababin gado kaka matsayin uba ne don sun ce wa ilaha abadika sai suka ce ibrahim kuma ibrahim kakan yaqub ne sannan wa isma'il isma'il kuma baffa ne na annabi yaqub ba baba ne wannan yake kara tabbatar da hadisin bukhari manzo yake cewa amma shaidar da shin baka sani ba annal am bi manzilati al-ab cewa baffa matsayin uba ne saboda me saboda tushen baffa da baba ɗaya ne ran da babanka ya kwanta dama sai ka rike babanka a matsayin babanka tunda a nan sun yi ishara ga baffa suka ce baba wa ishaqa ishaq shine asalin baban yaqub ilahan wahida abun bauta guda ɗaya don haka a cikin ƴaƴan yusuf wanda yaqub da ya tara akwai annabi yusuf da ƴan uwansa akalla su goma sha biyu ونحن له مسلمون سكتي موضوع غريش نان ما سميك كي نمون ميك كي دوا غا الله ونكي بيّن عمال إذن زامو بالدنيا سنة تاكرا إن كذا مكيف وصيح وكتار مخاني كي كتار ما تنك لأيك تموت وصيح إن أكوى أبن الله كربو تاكربو تانا غا غاوا فقد أكوى تشوتان سكي كبادة أجل أكوى تشوتكن دي مفي أيوة باتشيك وريكي وابا idan mutum ya ga sun yi tsanani daga wuri ya rubuta wasiya ya kare ƴaƴansa ya ce ma ta abuduna min ba'di me za ku bauta idan na rasu me za ku yi wannan shine asalin fa tambayar su akan gadan gidansu ka ji ana cewa kai wannan ba gadan gidanku bane ko to kai abinda za ka barwa ƴaƴanka shine in suka zo da shirka ko bid'a ka ce wannan ba gadan gidanku bane gadan gidanku Allah ɗaya ne kuma abi annabi Muhammad a matsayin manzon Allah wannan shine gadan gidanku sai ta kira su mai za ku bauta baya na mu yawai da tare ƴaƴa muna musu wasiya akwai alheri a ciki uba ya yi uwa ta yi suka ce wa dan Allah rahu muslimu na mu zuwa gare shi musulmai ne na
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun
wannan aya dalilin saukatar ji Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda shine Yahudawa suna tinkaho da kakanninsu ai mu asalinmu daga annabi Yaqub ne ai annabi Yaqub daga Ishaq ne annabi Ishaq daga Ibrahim ne sai suka daina bautan Allah suka koma gori da alfahari da asali har yanzu akwai wannan shine tinkaho da asali da suke tinkaho sai Allah ya saukar da ayan da yake tilka ummatun qad khalat su Ibrahim su Ishaq su Yaqub wata al'umma ce da ta riga ta wuce laha ma kasabat abinda sai shine naka walakum ma kasabtum kuma ɗan baya abinda kuka yi shine naku wala tus'aluna ba za a tambaye ku amma kanu ya amaluna abinda suke da aiki ba babu dama wai dan kakanka ya zama shine asalin limamin masallacin juma'an farko a garin ku wai kai ma ka zama yanzu daga in ka je filiki ba ka zama liman ba haka bane kowa da aikin sa ake hisabi kalmar tilka waccar ummatun al'umma sai aka ce tilka shine ishara zuwa ga nesa in an ce haziki mata wannan in an ce tilka mata wancan in an ce haza namiji wannan in an ce za ka wancan mafhum so tilka waccar al'umma da ta shuɗe su ne iyayenku da kakanninku ummatin al'umma ce a ƙur'ani al'umma na zuwa da manyan ma'anoni kamar guda biyar al'umma na iya zuwa da ma'anan zamani in an kira ummatin a ƙur'ani yana ɗaukan zamani na biyu al'umma na zuwa da ma'anan asari hanyar rayuwa ko shari'a ta rayuwa al'umma na zuwa a ƙur'ani da ma'anan jagora mutum ɗaya al'umma a ƙur'ani na ɗaukan ma'anan jama'a da suka haɗu 'yan kaɗan don su yi wani abu su watse na biyar al'umma na daukan taron jama'a da dama da ke bin wani tsarin rayuwa. Waɗannan ma'anoni manya guda biyar duka sun zo da ummatun alqur'ani. Har ma za ka yi kama da misalai idan muka duba cikin suratu Yusuf alayhi salam ya zo da ma'anan zamani wa qala alladhina ja minhuma
wa qala alladhina ja minhuma wadakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bitakwilihi fa arsilun.
Na biyu al'umma na zuwa da ma'anan shugaba jagora kamar cikin suratu Ibrahim ko suratu Nahl.
Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal mushrikeen.
Na uku al'umma na zuwa da mutane ɗan taƙaitattu da suka taru don wata maslaha su watsai kamar yadda ya zo cikin suratul Qasas. ولما ورد ماء مدينة
وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
نقول الأمة نزوع دم أدن سال رعوة شيني ودي تفرق رعوة دا وسموتا نتخرج كمير نجيب لك الزفروفة.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
سيدي يا أمة الله يا زبادة jama'a da dama kamar waltakun minkum ummatun
yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Wannan sune ma'ana kuma guda biyar a Qur'ani. Na farko yakan zo da zamani cikin zobi zubi da yake maqalan ladina jamil kuma wadda tara ba'da ummatin ai ba'da zamanin ne bayan wani zamani. Sai na biyu al'umma na zuwa da ma'anan jagora da Allah ce inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim ya zama ummatan ai imaman ne jagora raka al'umma a wurin shine imam jagora a cikin aikin alkhairi. Na uku al'umma na zuwa da maganar me mutane ɗan kaɗan da suka taru don wata maslaha kamar yadda annabi Shu'aibu ya gangaro yake cewa me walamma warada ma a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas sai ya samu ai wajada alaihi jama'atan minan nas ne yasquna a bakin rijiya suna ɗiban ruwa. Kaga ai jan ruwa ake saboda wata manufa ta tara kowa ya sa guga ya ja ya ɗiba kisa yake wajada alaihi ummatan minan nas sai ya samu wata al'umma daga mutane ai jama'atan minan nas. Sai na huduna daukan ma'anan hanyar rayuwa ko shari'a ko ta dabi'ar rayuwa shine cikin zukurun da yake mai inna wajadna aba'ana ala ummati mun samu iyayenmu ai ala tariqatin ala shari'atin akan wata hanyar rayuwa muka same su wa inna ala atharihim muka taduna kuma mu abin da muka iyaye da kakannin ke ba za mu bari ba. Sai Allah ya kira wannan da matsayin umma. Sai na biyar taron jama'a da dama da suka gina akan wata manufa kamar na addini shine waltakum minkum ummatu yad'una ila alkhair ko kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas wanda ya cewa cikin qur'ani inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun huwa ana rabbukum fa'budun. Duka wannan ummatun ne na jama'a kamar mu dukkanin mu musulmai sunan mu al'umma a Abuja sai ake muslim umma na Abuja muslim umma na Kano wannan shine ma'ana na biyar. Zaka tilka ummatun qad khalat a cikin guda biyar wanne wannan yake dauka iya daukar na biyar ɗin nan jazakallahu khairan. zamanin annabi Ibrahim, annabi Isaac, annabi Yaqub, tilka ummatun kad khalat, wasu al'ummomi ne da suka wuce, laha ma kasabat, kowace al'umma abin da shi ne nata, wa lakum ma kasabtum, kuma kuma abin da kuka yi kuka sana'antar kuka aikata shi ne naku. Da wannan malamai suka ce shi na baya ba a kama shi da zargin na gabansa, babu wani laifin da kakanka zai yi da ya rasu gabanin aife ka a filin kiyama a kama ka, amma shi kuma za a iya tambayansa akan rayuwarka. Shi ne ana iya tambayan na ƙarshe na farko akan na ƙarshe, ba a tambayan na ƙarshe akan na farko. Yanzu kai za a iya tambayanka akan ɗanka da jikanka da jikan jikanka, don tun daga zaɓa musu uwa da kaka da kakar babansu a nan kana da gudumawa, kana iya ɗaukar su zuwa ga wani addini da ba musulunci ba, ka aiki a yi a ciki su yi addinin jikofi su yi, to za a kama kakansu da ya kai su zuwa ga addinin. Shi ne man sanna sunna sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama, har ranar qiyama wanda ya fitar da wata barna zai za a yi ta koyi da shi a kanka, to duk zulumin da aka yi sai an kai mar zulumin. Yanzu waye fara kashe mutum a duniya? Shi ne ƴaƴan annabi Adam guda biyu da ya zo a Isra'iliyar, Kabila da Kabila. So Kabila ya kashe Habila. Manzo Allah yake cewa duk ran da aka kashe a duniya da zalunci rai ɗaya, ya ce akwai tiflun min damiha ala Kabila kenan, akwai wani zunubi akan Kabila, li'annahu awwal man sannar kafir, saboda shi ya fara sunnata kashe mutum a zalunci. Tun daga zamanin annabi Adam har yanzu, duk wanda aka kashe a zalunci annabi ya ce sai an ɗauki wani ɓangaren zunubin an miƙa wa Kabila, saboda shi ya fara kisan kai. Wannan ke nuna mana akwai hatsari mutum ya sunnata wata barna ya bar ta a bayan ƙasa. Duk abin da mutum ya yi mai muni ya tabbatar gabanin ya bar duniya ya warware, in ya bar ‘ya’yansu a kai suka gada su ɗauki zunubi ya ɗauka, su koya wa ‘ya’yansu su ba su ɗauki zunubi shi ma ya ɗauka, haka za a yi ta yi har gobe kiyama. Shi yasa shi na ƙarshe ba a kama shi da na farko, amma ana kama na farko da laifin wanda ya zo bayansa. Shi yasa Allah ya ce wala tusaluna, ba za a tambaye ku amma kanu ya amanuna akan abin da suke aikatawa ba. Wannan na daga cikin hujjar da malaman aƙida ke cewa bai shafi musulmi na ƙwarai zama yana rikici akan sahabbai abin da ya faru tsakaninsu ba. Ba wai dan ana tsoron tonawa ne ba ne, ba wanda ke tsoron a tona aikin sahabi, saboda idan ka ga kuskuren su sai ka ga alkhairansu guda miliyan 110. Kuma jama'a ce da Allah ya ce ya yafe su ya gafarta mu. Kuma Allah ya ce ƴan aljanna ne wa kullu wa'ada Allahu husna. Allah kuma ya ce radiyallahu ankum wa rahu ankum. To kaga ashe wanda Allah yana masa wannan ai gata ya kare. Shi yasa ba wai aƙida ce na karkashe galta da magana akan me ya faru tsakanin su, koyi addinin da suka karantar ka zuta. Amma in ba haka ba, yanzu a tona ma alkhairi ne abin tonawa. In ka ga an tono wani sharri, to daman tarihin na ƙarya ne. Amma a cikin ingantaccen tarihi, ai Allah ba ya yarda ya gafarta wa mutanen da ba na ƙwarai ba. Allah ta'ala ya ba mu ikon faɗan alkhairin sahabbai da koyi da su. Allah ta'ala ya ba mu ikon rubuta wasiya a koda yaushe a rayuwarmu, ya ba mu ikon jan ƴaƴanmu a ciki muna musu wasiya da addinin musulunci. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin ayyuka na ƙwarai, mu rayu a kai, mu mutu a kai. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب العالمين.